salwatul anfas. Bismillahirrahmanirrahim. Mi littafin salwatul anfas ya ambata Allah ya yadda da shi wani fana bi ulumihi. Allah ya amfane mu da ilimin sa. Manasu abinda nasin sa ka sani Allah ni cewa yana daga mafi girman ni'imomin da Allah ya mana. A yadi ladaina mafi girman ni'imomin sa gare mu samun waliyyi. Da bayyanar su an riyatim da yadda ma ake gane kaburburan su walfa wa idi ma la yadudu ta tasirin akwai abinda ya wuce a iyakance a cikin haka daga amfani da fa'idoji yana daga fa'idojin haka samun waliyyan nan da sanin kaburburan wasu da yawa a cikin su samun albarka a duniya da yawan amfani da fuffukar da arziki domin in ba don waliyan nan ba kadara da sama bata sako ruwanta ba da kasa bata tsirar da tsirinta ba shafi na 40 ne ko gani to ba shafi na 40 wala subbal bala'u da an zuba bala'i bisa baki dayan duniya bisa ma'abuta duniya sabban zubawa saboda hadisin da daba rani ya ruwa to kaka dauka ana fadan magana ta san kai ne ina yato hadisi annabi ya fada ne to ga hadisin daba rani ne ya ruwa to shi a mujamul awsat daga Anas ibn Malik Anas ya daga hadisin ne wato ya ruwa to daga manzo lan tahalu al ard manzo Allah yace duniya ba za ta taba hukunta ba daga mutum mazaje 40 da zuciyarsu kamar zuciyar badadin Allah annabi Ibrahim albarkacin su ne ake shayar da ku albarkacin su ne ake taimakon ku ka duba hadisin kakka ce abinda muke faɗa na hadisi ba mu san tsarin hadisi ba ka je ka duba sanadin hadisin kyakkyawa ne ana kafa hujja ko da hadisi kyakkyawa ko wal husnu kasihati bil hujjati bi wa fi tafawutin fa ala rutabi shi yasa hadisi ne wanda za a kafa hujja da shi ya zo a wani lafazin ibn ibban ya fidda shi a tarihinsa daga abi huraira a daga manzon sallallahu alaihi wasallama cewa kasa ba za ta hukunta ba to tsakanin ibn habban da daba rani a wafati yan shekaru kaɗan ne sai ibn habban 354 ko 354 shi ibn habban shi kuma daba rani 360 shi yasa shekara shida ne tsakanin su ko to daga abi huraira marfu'an daga manzon sallallahu alaihi wasallam cewa kasa ba za ta hukunta ba daga wasu mazaje 30 da suke bisa kamar annabi Ibrahim badadin Allah da su ne za a taimaka muku da su ake azurta ku albarkacin su ne ake zubar muku da ruwan sama kamar ya fi dadi su a mujamul kabir daga ubara ta wani sami daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke abdalu wato wanda in wani ya mutu sai Allah ya sa wani a makofinsa a cikin al'umma mutum 30 ne da su ne kasa take daidaituwa da su ne ake muku ruwan sama da su ne ake taimakon ku ya zo da min turikin ta wasu hanyoyin daga manzo sallallahu alaihi wasallam la ibadu lillahi ruku'u in ba da wasu bayi na Allah ba da koyaushe ba sa rabo da ruku'u wasu biyatu da kuma wasu yara wato ba sa rabo da sallah suna tsayawa su yi ta sallah shi ya sa majazi ne musulmi da raƙil juz'i wa iradatul kulli in ba da wasu yara ba da suke shan nono ba su da laifi in ba da wasu dabbobi da suke kiwo in da dan ta duban ku ne da sai a ta kwararo muku musiba kwararowa su malatu rasulna sana damfara ku da musibar damfarawa wa minha yana daga fa'idar samun waliyan cewa su ne masoya Allah su ne zababbun bayansa a cikin halitta su ne mabayyana askakensa da asirransa su ne asashin addini su rayuwa asashin rayuwar addini da asashin rayuwar duniya su ne magada annabawa idan aka san su wani yana ta da su kone tsaruwa karuwa da zanibinsu sai iya gada daga abin da suka gada sai ya rabauta da wani abu daga abin da suka rabauta da shi saboda hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito da su da wani su ayyawani ya su ne mutane wanda wani su wanda yake abokin zaman su ba da za a iya tabi da su inda za ka zauna tare da su to ga halin da kake sai ka rabauta yana da gareta cewa wanda ya so su ko ya sa da su ko jibincin su ya zamo daga cikin su ya cancanci san Allah ya cancanci shiga aljanna saboda hadisi wanda yake mutawatir mutum yana tare da wanda ya so da hadisin Imam Ahmad da waninsa da sanadi ingantacce daga Bada Ibn Samit daga ya wanda yake marfu'in Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ne muta habbi na fiya soyayya ta wajaba ga dukkan masu soyayya a ciki na soyayya ta wajaba ga masu sada juna saboda ni soyayya ta wajaba don masu yin nasiha a ciki na soyayya ta wajaba ga masu ziyartar juna a saboda ni duk wanda suka sada junan su saboda ni ko suka so su junan su saboda ni ko suka yi nasiha domin ni ko suka ziyarci juna domin ni to lalle ne sai na so su in ji Ubangiji tabaraka wa ta'ala soyayya ta wajaba ga masu alheri ga juna saboda ni masu son juna saboda ni suna kan mimbari na haske bi makanihim annabiyuna wasiddiquna shuhada da annabawa da siddiqai da shahidai suke burin matsayinsu da hadisin da Buhari ya ruwaito a cikin littafinsa al'adabul mufrad da kuma ibnu hibbana a sahihinsa da kuma bayaki a shu'abul iman da waninsu daga abi huraira ya daga hadisin iza ada rajulu aw idan mutum ya je gaida dan uwansa ko ya ziyarce shi billahi dan Allah ba dan wani abu ba Allah zai ce da shi tabta kai kam ka tsarkaka wannan tafiya taka ta tsarkaka ka daukan wa kanka masauki a aljanna ya za a ce littafin bazilin munasa ya ce shehu zaruku ya ce Allah ya kara yadda a gare shi ka sani cewa ruhin musulunci ruhin a musulunci abinda yake rai a musulunci wanda in ba shi musuluncin matacce ne shine san Allah da san manzon Allah da san lahira da san bayin Allah managarta in an rasa wannan abu hudun to musuluncin matacce ne abinda aka ciro daga bazilul munasa ya kare ya zo a sharhin nasiha in shi asalin littafin nasiha din shi dai zaruk din da ya rubuta to amma sai wani malami ibnu zakari ya masa sharhi to wannan magana daga sharhin ne ma'ana su abinda nasin sa an kawo daga shugaba Abdurrahman Sa'alabi da isnadinsa izuwa imami Tabari imamu Tabari ya ce akwai wani mutum bako da ya zo ya mutu a wajenmu a Makka wato wannan Tabari din da ake faɗa ba wancan mai tafsiri ba fa Muhibbuddin Tabari wanda yake malami ne da aka yi shi a Makka ƙarni na biyar zuwa farkon na shida wanda shi ya yi littafin nan Al-Qira liqasidi ummil qura ko Al-Qira liqasidi ummul qura to kala Muhibbuddin Tabari yace mata garibin inda na bi Makkata wani bako ya mutu a wajenmu a Makka muka fito da gawarsa daga zuwa babul ma'alat wato wajen makabartar mutanen Makka muka zauna don mu gyara binne shi ba muna zaune sai ga shi ma ya tashi ya zauna ba muka ce da shi ƙarimita a bawan Allah shi ba kai ne ka mutu ba ya ce ƙwarai na mutu amma na dawo ne li ubashshirakum don in muku albishir in faɗa muku wa uhaddisakum don in faɗa muku cewa mafi amfanin abin da mu da muka je lahira muka samu shine san bayan Allah managarta da jibintarsu sannan ya koma ya amataccensa yanda yake wannan magana ta ƙare ya zo a cikin wata wasiya ta Shu'a Abul Hasan Al-Yusi wa aksiru da kasaracca yancar wa aksiru ku yawaita min ma ummatin salihin daga san bayan Allah managarta domin san bayan Allah managarta ma waraka ce magani ce babba shi ma wani abin da aka ciro daga wasiyar ta Abul Hassan al-Yusi ya ka ta kare ya zo a hadisi ne da manzo alaihi salam cewa ya ce za a zo da bawa ranar al-kiyama yadai lillahi sai a gaban Allah Ubangiji ya ce da shi bawa na ka so wani waliyi nawa ba baka da in ya so in kyale ka saboda shi in dai akwai waliyin da kake so to ni zan kyale ka saboda shi shawabu dalilin maki ya ce in kai baka zama cikin bayan Allah managarta ba a ta habbab ilayhim kai kokarin samun soyuwa gare su domin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana duban zukatan su kai ubangiji ya ganka a cikin zuciyar wani a cikin su sai ya riskar da kai da su wa wata ruwaya ala allahu ko dai ubangiji zai duban sunanka a cikin zuciyar wani cikin waliyai sai ga sanar kai gafarta ma yana daga abinda ake danganawa ga shugaba Shafi'i Allah ya kara yadda a gare shi wa hibbu salihin wa lastu minhum wa arjuan anala bihim shafa'a wa taraw min batman bira'atul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bira'a wa hibbu salihin ina san bayan Allah managarta ko da yake ni na san bana cikin su ina sa ran in samu ceto albarkacin su ina kin wanda hajjarsa saban Allah wayinku na sawa an fil bira'a ko da yake da ni da shi na san da tafiyar ta mu daya ce amma dai bana son hada tafiya da shi to an san tashi wa minha